Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma akan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu harun ma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta tashar radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansa a zango FM. Ana ma iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar Alhamis 6 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim Ayawa da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Ali ne daga nan Washington DC ke marhabin lalle ga masu sauraro. Ga kanun labarai.
Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa majalisar dokokin kasar kawanya a jiya Laraba, mahukuntan kasar Tanzania sun roki shugabannin kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su sakar musu mutanen su har su 21. Kana an gaza cin matsaya tsakanin kasashen Russia, Turkiya da Iran akan inda za a dakatar da bude wuta a kasar Syria.
Kanun labaran kenan.
You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army. On the first count, we have 70.
Yace kamar da kuka sani, akwai su 700 da suka nuna aniyar su na nika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya, amma a yanzu hakan muna da 70 ne, kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance.
Kamin ku ji muryar Haruna, murya ta farko komandar rundunar operation lafiya dole a yankin Barno Manjo General Ibrahim Attahiru kan yan Boko Haram da suka mika wuya. Malaman makarantun primary sun yi zanga-zangar neman a fidda su karkashin kananan hukumomi. Niger ta kyakkyawar tarbo ga Abdulrazak Yusufu Alfaga. Ku biyo mu domin sanin ko shi wane ne. Grace Alheri Abduna tare da shi da tafe da shirin domin iyali.
Wasu are assalamu alaikum. Wasu makoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin kasar kawanya, inji wakilin wannan gidan rediyon Alvaro Algara wanda ya aika da rahotonsa jiya Laraba daga Caracas. Algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kafofin yaɗa labarai, kai har ma da waɗanda ba ma'aikatar majalisar ba, an yi garkuwa da su a sauran daukacin zaɓaɓɓun 'yan majalisar har su 112. Waɗanda daukacinsu suna ƙarƙashin 'yan jam'iyyar adawa ne. Wakilin na muryar Amurka ya faɗa ta wayan tarho cewa za su ƙyale mu fice, amma fa akwai haɗari idan mutum ya gwada cewa zai fita da kansa. Magoya bayan na shugaba Maduro da suke kiran kansu tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sun afkawa zauren majalisar da farkon da ake miƙa mulki, inda aka yi ta jin ƙarar harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa, kuma nan take sai da motar da wato ɗaukan majinyata ta kwashe mutane har su 15 da aka ji rauni. Wasu daga cikin 'yan majalisar an gansu cinajina da fuskokinsu, wasu kuma rigunansu jike sharkaf da jini.
A jiya Laraba ne mahukunta a ƙasar Tanzania suka roƙi shugabannin ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su yi wa Allah su taimaka a sakar musu 'yan ƙasar su 21 da aka tsare da su tun watan jiya, waɗanda 'yan tawayen mai-mai na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ke riƙe da su. 'Yan tawayen mai-mai ne suka kame waɗannan mutanen tun a ranar 28 ga watan jiya a wurin da ake kira Lulimba da ke kudancin lardin Kibo, sa'idan da suke akan hanyar su ta zuwa inda ake haƙar zinari a gundumar Maniema, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Tanzania wato Kasiga. Su dai sojojin ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna yaƙar 'yan ƙungiyar ta mai-mai ne da ke kudancin Kibo. Sojojin na Congo suka ce tuni mutane 12 suka mutu sakamakon aragamar da aka yi da waɗannan mayakan. Wannan dai ba shi ne karo na farko da matuƙa motoci daga ƙasar Tanzania suka faɗa hannun 'yan Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ba, domin ko a cikin watan Satumbar bara sai da 'yan tawayen na mai-mai suka ƙona motocin Tanzania guda 4 kana suka kame direbobi 8 a kudancin na Kibo.
Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Russia da Turkiya da kuma Iran akan inda za a dakatar da bude wuta a ƙasar Syria a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiya suka ce. Domin ko Russia da Iran, waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, sun amince da su yi aiki da ƙasar Turkiya wadda take marawa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa 4 na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ƙasashen uku sun wato kasashen uku sun na fatan cimma matsaya a cikin ƙarshen watan Agusta lokacin da za su sake zama a Astana. Rashin cin matsayar na jiya ya zame wa Moscow babban koma baya wacce ita ce ke shirye wannan batun sulhun domin ko ita ce ke kan gaba kan takarawa a zo a gani na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 6 ana yi a ƙasar ta Syria.
To labaran duniya yake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Amurka ta shaida jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ji Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa wadda ta yi gwajin makami mai linzami, sai dai kuma Amurkan ta ce zai fi dacewa ko kuma zai fi kyau a ga cewa an samu sulhu ta hanyar diplomasiya da matakan tattalin arziki. Harba makami mai linzami samfurin ICBM na farko da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ya gamu da usuka daga sassan duniya daban-daban wadda kuma ya haifar da shigar da ita cikin halin damuwa a fannin diplomasiya. Wasu sassan kasashen arewacin Amurka an yi imanin cewa wannan makamin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sake harbawa a ranar Talata da ta wuce yana cikin sabbin rokokin da ta gwada a ranar Talata.
Ministan harkokin ƙasar waje Qatar ya ce ba laifin kowa bane illa na ƙasar Saudi Arabia ita da haddaddiyar daular Larabawa na shigewa kan sawon gaba na kakaba mata takunkumi. Ministan dai ya yi wannan kalami ne a jiya Laraba wanda ya zo rana daya da kungiyar kasashen suka bayyana yanke dangantakarsu da kasar ta Qatar sa'in da suka haɗu a kasar Cairo domin sanin mataki na gaba da za su ɗauka a kanta. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ya shaida wa taron jama'a ɗakin taro da ake yi a Katon na London cewa zargin da ake yi wa kasar ta Qatar wai tana mara wa ta'addanci baya ba kowa ke da wannan kilbibin ba illa Saudi Arabia da kuma haddaddiyar daular Larabawa. Ya ce akwai bukatar kasar nasa ta gana da su garin da garin domin jin shin menene matsalarsu. Ministan ya baiwa taron tabbacin cewa kasar nasa na iya bakin kokarinta na yaki da ta'addanci. Sai dai ya ce akwai bukatar a yi taka tsantsan wajen fayyace wane ne dan ta'adda wane ne kuma ba dan ta'adda ba.
Shugaba Donald Trump ya fara rangadinsa na matakin farko na tsawon kwanaki hudu akan abin da ya shafi harkokin diplomasiya kasashen yammacin Turai wadda yanzu haka ya sauka a fadar gwamnatin kasar Poland tunda yammacin jiya Laraba, yayin da shugaban ke fatar samun kyakkyawar marhabin haka kuma zai fuskanci damuwa a nahiyar sakamakon wasu kalaman manufofin gwamnatinsa da ya furta a farko-farkon kama aiki. Wasu daga cikin waɗannan batutuwa ko sun hada har da batun NATO, shawarar da ya ce yana son ya ɗauka na game da ficewar Amurka daga yarjejeniyar nan ta Paris game da canjin yanayi, sai kuma batun kalamansa game da shugaban Rasha Vladimir Putin. Labaran duniya kenan, agama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, kwamandan rundunar da ake kira Operation Lafiya Dole a yankin Barno wacce take fafata da ƴan Boko Haram a shiyar yankin, Manjo General Ibrahim Tahiru ya gabatar wa manema labarai sama da mutane 50 waɗanda suka miƙa wuya a ƙashin kansu a jerin mayakan Boko Haram da ke yankin. Ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
You know, about 700 of them have expressed intention to surrender to the Nigerian army. On the first count, we have 70 whom at that level were profiled, about 57 have been moved to Maiduguri at the moment. Subsequently, others will join them.
Yace kamar da kuka sani akwai su 700 da suka nuna aniyar su na mika kansu da kansu ga jami'an sojan Najeriya, amma a yanzu hakan muna da 70 ne kuma guda 57 ne muka riga da muka tantance wanda yanzu haka an riga da an kawo su Maiduguri wanda zu su ne kuke ganin su anan wanda ga bisani za a kawo sauran.
The federal government has in place Operation Safe Corridor. It is a process where people who surrender voluntarily are expected to go through a process
Yace tunda farko gwamnatin tarayya tana da wani shiri da ta yi wa irin waɗannan mutanen da suka miƙa kansu da kansu da ake kira wato Operation Safe Corridor, wanda shirya dinga ba su horo na musamman da kuma sake soya musu tunaninsu inda za su zo su ci gaba da kasancewa a cikin jama'a ba tare da wani tsangwama daga wajen al'umma ba. An dai baiwa 'yan jaridu damar yi musu tambaya game da dalilansu na miƙa kansu da kansu ga jami'an tsaron ga kuma abin da wasu suke cewa.
Dalilin abin da na miƙa kaina ga jami'an tsaro, mun ga wannan gidan da suke ciki din nan ba nan Allah da manzon sa bane.
Kamar su shekara zo kana tare da su.
Muna nan shekara tare da su, muna shekara uku.
Kai kai kun ko kuma suka kama
su. Su suka kama ni sun ka fani ta ciki.
Daga ina kai gida suka kama
mu. Nan ina cikin gari da kudi sa.
Yanzu ka ba kai da dama game da kasancewa da mun yabo
ka. Eh to dole ne yi na dama da yanayin da su suka sani a ciki. Kuma yadda suka cince rayuwa na kuma a ciki gashi na kuma alhamdulillah ina cikin rayuwa na gaci a yau.
Yawa kai kuma daga ina kake?
Ta gaskiya
ina da Allah ta kuyi na dama. Insha Allah sai makamin kun da cikin jama'a. Me ne yasa kuka ga sauran ne ko fara da suke can a dan?
Sakon mu da yawancin mu da suka rage a can. Muna so gashi mun tun ran da muka zo ba a zage mu ba, ba a duke mu ba. Hatta ma mun gode ma Allah mun gode mu. Tama ma haddare ka kuka ba
alhamdulillah mun gode ma gwamnatin Najeriya
sako mu na biyo zuwa ga kudi ya kamata abun da suke yi din gaskiya ba ne bane.
Wasu daga cikin mutane 57 da aka gurfana wa manema labarai kenan da kuma ka ce an gugiyar Boko Haram ne da suka tuba kai bayani game da halin da suka samu kansu ciki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah.
A gaida Haruna, sai dai jami'an sojin ko sukan Boko Haram da suka yi sarandan ba su yi bayani yadda aka yi suka rawu da sauran mayakan da komandojin su na Boko Haram din cikin ruwan sanyi ba. Har yanzu a Najeriya malaman makarantun firamare sun yi zanga-zanga a birnin Abuja jiya Laraba suna neman a tsame su karkashin kananan hukumomi duk da cewa kuma suna goyon bayan a baiwa kananan hukumomin yancin cin gashin kansu. To ko menene dalili? Ga Madina Dauda.
Dauke da kwalaye da ke nuna goyon bayan su game da yancin kananan hukumomi, amma suka ce hidima da su ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin jihohi, kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar Malama Hadiza S. Musa ta bayyana mani.
In haka ba su salari, isa da su yi su kuɗi din nasu biya mu salari din mu da divide our salari din mu zuwa wani wuri daban. So in muka yi magana tunda dai power yana hannun su, they are ready to sack teachers. Ko mun je strike da dame su ba. In za a ba da autonomy a bayar a man a cire teacher salary a cikin local government because ba za mu isa da su ba. Even the monetization da aka ba sauran har yanzu na local government from teachers ba su samu monetization nasu ko ba, sun cinye kudi.
Na tuntuɓi shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na ƙasa Ibrahim Khalil domin in ji yadda matakin da malaman suka ɗauka zai shafi yunƙurin samun ƴancin kaiwa ƙananan hukumomin. Ga abin da ya tsokaci a kai.
A matsayinmu na ƙungiyoyin ƙwadago tun farko mun zauna mun samu yarjejeniya da ƙungiyar malaman firamare. Su matsayinsu sun ce suna da rashin jin daɗi a baya da suka kasance ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Wannan ta sa muka cire maganar firamare daga neman ƴancin ƙananan hukumomi, kuma duk inda muka je muna cewa a cire firamare daga tsarin biyan albashi ma na ƙananan hukumomi kamar yadda dama kundin tsarin mulki na Najeriya kamar a yanzu da nake magana da Jiya Madina haƙƙin biyan albashin malaman firamare ba a ƙarƙashin ƙananan hukumomi yake ba. Bayan wannan danniya da babakere da ƙananan hukumomi suka sha a ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ta ɓangaren demokuraɗiyya, ta ɓangaren kuɗaɗensu, ta ɓangaren gudanar da mulki, sai gwamnoni suka hankaɗa wannan haƙƙi nasu na biyan malaman firamare kuɗaɗen albashinsu zuwa ga ƙananan hukumomi.
Abin jira a gani shine yadda wannan yunkuri da malaman suka yi zai kai ga gaci, ganin cewa batun cin gashin kan ƙananan hukumomin na kwan gaba kwan baya, musamman ma a majalisun jihohi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ɗaruruwan ‘yan jamhuriyar Nijar ne suka hallara a Yamai domin yin maraba ga zakaran duniya a kokowar taekwondo Abdulrazak Yusufu Alfaga, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Yusuf Abdullahi ya aiko mana.
Kadan kenan daga cikin irin wasannin da aka shirya a zaron wasannin birnin Yamai na Academy da zarar a kaitaccen bikin da aka shirya wa dan wasan nan na taekwondo na kasar Nishar Abdulrazak Isufu Alfaga wanda ya kasance zakara a wasan taekwondo na duniya da aka gudanar a birnin Mujo na kasar Koriya ta Kudu a makon da ya gabata. Daruruwan ‘yan kasar Nishar dai ne suka tarbi dan wasan, Yangare Maiga yana ɗaya daga cikinsu.
Alfaga ɗan Nishar ne, ni ɗan Nishar ne, kuma yaje ya daga ya kawo mun medal na duniya kenan sai ai mai godiya ai mai godiya tun da rabon mu da irin wannan abubuwa tun zamani su Isa Kadabure na horko ya samu deuxième place kuma gashi na Allah ya ba shi sa'a bisa kasashen duniya inda ma aka fara taekwondo ma shine na farko na duniya champion du monde kenan
a cewar Adamu Kano wani mai wasan barkwanci a Nijar kuma ɗaya daga cikin ɗan wasan da suka cashe a bikin na tarbon Abdulrazak Isufu Alfaga irin wannan tarbon da zakaran na wasan taekwondo a duniya ya samu zai ƙara ƙarfafa gwamnatin matasan Nijar da ke shawar fitar da sunan kasar a waje
Alfa ya kai dan Nijar ya kai da Allah shi masa albarka kuma ina fata ubangiji Allah ya karasa wan dan Nijar kamar shi yayi kishin kasa di ba kaga kube ya samu nan zinariya na duniya gabaki dai muna kira gwamnati ya kara bashi karfi shi bashi goyen ba
zakaran dai na wasan taekwondo a duniya Abdulrazak Isufu Alfaga ya yaba matukar da tarban da ya samu
mun ji dadi yau da mun ka samu medal don paske a da muna jin shi dai na cikin duniya ana ce wanga yayi champion ne mun yanzu ga shi nan a kasan mu don kenan matasa su tashi sai dan ba ni kada kike cikin Niger ba ina confiance da matasan Niger da na san du aikin da mutum yana yi cikin kasanga yana sa kokarin shi dai ya dai sunan Niger
bayan dai kammala tarbon tawagar ta isa a fadar shugaban kasa Isufu Mahamudu inda ta nuna masa lambar zinariya da Abdulrazak Isufu Alfaga ya samu Yusuf Abdullahi Muryar Amurka daga Nyamai Jamhuriyar Nijar.
Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 1 da kusan minti 17 na dare. A gyara zama ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanka baiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
na saba dinan tunda nan aka haife ni bande yakin diaspora ba zan koma gida ba uwaye na da kasuna nan har sun koma da mu lokacin kuma ni na dawo da kaina daidai dawa
yanzu idan ina da wani anan ai akwai auratayya shekara ɗayan nan bai ba kanin yayi aure a Lagos kuma abin da ya burge ni wanda ake so za a aura su ba musulmi ba
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya tabo batun wata sabuwa da ta kunno kai a Najeriya inda waɗansu matasa ƴan ƙabilar Ibo da kuma waɗansu a arewacin ƙasar suka kekasa ƙasa suna neman kowanne bangare ya ci gashin kansa kasancewa wannan fili na domin iyali kamar hatsin bara ne a duk abin da ya shafi iyali yana da ruwa da tsaki a duk wani abin da zai iya kasancewa kadangaren bakin tulu a ci gaban iyali kawo yanzu dai shugabanni da dama sun sa baki sun yayyafa ruwa a wannan wuta abin da ake gani zai kai ga samun maslaha idan aka dace sai dai lafazin waɗansu matasa har ma da waɗansu da suka manyanta yasa shirin domin iyali a nashi gudumuwan yaga ya kamata mu tattauna alakar wannan batu da makomar iyalanmu kasancewa muna tarayya shekara da shekaru tsakanin kabilun ƙasar nan a cima wannan burin shirin yayi zama na musamman a binnin tarayya Abuja da kuma kanan Dabo da waɗansu daga cikin manyan kabilun ƙasar nan waɗanda kowanne ɗayan su aka haife shi ya kuma girma har ya kai ga manyanta a wani yanki ko kuma jiha daban da jiharsa ta asali za mu fara a jihar Kano Tumbin Giwa ga jagoran mu Mahmud Ibrahim Kwari
a wannan zauri a yau ina tare da Abdulrazak Tanimau wani dattijo ne na kabilar Yarabawa wanda aka haife shi a nan Kano shekaru 80 da suka wuce har da biyu baba kirin domin iyali ne maka barka da zuwa
barka ka dai
sannan kuma akwai Chief Ifeanyi Anya shi kuma mutum in ne wini a can jihar Anambra amma an haife shi a nan birnin Kano shekaru 61 da suka wuce Chief filin domin iyali ne maka barka da zuwa
nagode
sannan akwai Mala Aminu Ibrahim Maidawa Fage wanda aka fi sani da Aminu Maidawa shi kuma dan Kano ne amma dai ya zo daga Borno an haife shi shekaru 51 a nan Kano da suka wuce Mallam Aminu kuma magidanci ne yana ma da jikoki Mallam Aminu mune maka barka da zuwa
jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
zamu duba yadda wannan cece kuce tabbatin araba kan ƴan Najeriya kalamai dai masu nasaba da cewa kowa ya ci gashin kansa zai shafi makomar iyalanmu a matsayinmu na al'umma masu tarihi daban-daban misali kuma muke zamantakewa iri daya a wuri guda shekaru aru-aru da suka wuce zan fara ne da Alhaji Abdulrazak Tanimawo baba wannan cece kuce da ake yi ya kuke kallon za ta shafi sha'anin makomar iyalai tunda kai yanzu kai aure ka aurar an haifa maka jika da jikoki da wai da sauran su ka baza iyali a arewa
wannan abin da ya taso abu ne wanda yake ba shi da dadin ji abin da yasa ku na ce haka abubuwa sun faru irin wayannan wanda suka shige a baya mun san illar da take ciki saboda haka muna so mu guji irin wannan wuta da za ta taso to mun gode Allah tunda aka fara abubuwan nan manya sun tashi sun tsawatar sun fara wayewa abun ruwa kuma da ikon Allah za mu samu galaba saboda haka abin nan aka bari ya taso zai shafi mutane da yawa tun ba mu da muka manyanta ba muna da ƴaƴaye jikoki nan da can kuma surkai garuruwa zuwa garuruwa in irin wannan ya faru kaga an shiga wani tashin hankali saboda haka ya kamata a guje shi tun wuri
chief isanyi anya matasa a yankin ku na Ebo su ne aka ce sun fara wannan magana da sunan Biafra ko kuma anan kuke rayuwar ku hasali ma kai yanzu ka ga mana ana aka haife ka shekaru 61 da suka wuce kuma har yanzu kana da ɗan uwa a Innewi da yawa nan kuma gashi ka zo ka baza iyali ya kake ganin makomar rayuwarka kai kanka da ta iyalanka a yayin da ake abubuwa irin waɗannan na cewa arabu
na ba da shawara na gamu da abubuwan da yake faruwa kwanan nan mu yi da hankali mu sa nasuwa mu sa tunani ba muna kasa sai na mutane ba kar a yi tashin hankalin nan a jara muriya kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya mai sa nasuwa da tunani akan abubuwan da yake faruwa kamar ni nan yara na suna America ba kasana ba ne kuma ba wanda yake takura musu mu daina kullum muna so abubuwan da zai ko muna fada abubuwan da zai sa tashin hankali ka gane idan iri abun nan yana faruwa zai dinga raba mu kuma bai kamata ba kasa sai diyawa suna da yare amma kuma ba abun da ko ka je America nan da kana je America akwai Spanish a America akwai Indians a America akwai Chinese akwai kowani yaren da zaka baka tunani ma akwai su a wajen abun da zaka yi wa kasanka zaka dinga maganan shi ba abun da zai raba kasanka ba sabili da bai kamata ba ya kamata mu hada kanmu mu duba mu daina abubuwan da zai sa kowa ina tsoro aka san shi
Mallam Aminu mai dawa fage kai a matsayinka na wannan kake zauna ana ya kake ganin makomar zamantakewa musamman ta iyali za ta kasance a yayin da aka bar matasa da wasu masu daure musu yindi suna yin irin waɗannan abubuwa na zancen araba ƙasa araba kai
to alhamdulillah gaskiya a yanda dai nake kallon abin su matasan da ake amfani da su waɗanda suke da karancin shekaru ba su san mecece Najeriya ba na bangaren Ibo to su ne ya kamata a danna kuma ya nagode wa manyan arewa da su manyan na Ibo da suka zauna da mataimakin shugaban kasa aka ringa nusar da su kaga kamar yanzu a yadda duk iyaye na farko baba Abdulrazak yi magana mutumin da yake da shekara 82 to ko awa 82 mutum ya zo yayi a waje ka san ya san gurin to balle shekara 82 ya haifa ya aure yana da sarkai har yanzu waɗanda suke da shekara 18 zuwa 25 ne ba su san menene yake rayuwa a duniya ba domin mutumin da ba shi da aure bi san yadda rayuwa take ba. Yanzu misali idan sun ce mutanen da suke kudu, mutanen mu Hausawa da suke can su taso su dawo nan, su na can su tashi su koma. A analysis da aka yi, misali Allah sai mu dauka muna da Ibo mutum miliyan 10. To a miliyan 10 nan mutum miliyan 2 ne suke zama a kasar. Miliyan 1 suna zaune dindimin da'iman a jihar Enugu. Miliyan 1 suna da gidaje, suna transaction, suna zuwa suna koma. 7 miliyan gaba ɗaya suna Afirka, suna Arewa. Duk sun bazu a cikin ƙauyuka, zaka ga Kemis ne, wasu abubuwa ne da abin da ake tsayawa a appointment na siyasa, zaka ga akwai su. A Sarautu zaka ga akwai su. To su waɗannan ya zaka yi da su idan suka koma can? Kuma kakka kaita da nisa, ai da ana riots daga 1983, abin da ya kawo 1988 kafin a fara, ana yi ba a yin 2 years to 3 years sai an yi riot a Kano ko ayi a can, sai kaga mutum ya tashi daga can ya tafi garin su. To yayin da wa'ansu suka je can, su na can da suke zaune suna ganin waɗannan sun zo da arziki, to bari su kashe su su dauki arzikin, wasu ba sa dawowa. Yanzu a misali, Allah ya ji kan mai martaba a Aruba Yaro, a Azobros an taba yin case, aka yi riot a Kano, ya tafi garin su, ana zuwa kidnapper suka rike su, sai da suka yi request din naira miliyan 100. Da ya basu yana dawa sai ya ce shi a masa indigent, shi dan Kano ne. Aka je gaban mai martaba sarki ya matsa, kage yanzu shi ko me za a yi, ba inda za shi, ko na ibawa ba zai je ba. To su waɗancan abin da yasa ba su da experiences, kuma aka yi amfani da mutumin da shi ba ma mazaunin Najeriya ba ne, karatu yayi a waje, yazo da dubbiyan bukatarsa da dillanci a tarwa tsakan Najeriya.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana, kafin mu sake komawa jihar Kano, ku ji yadda wannan batu zai shafi waɗansu mazauna birnin tarayya Abuja. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To madalla a gaida malamai karfe 1:27 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana, ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wasu magoya bayan shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro dauke da makamai sun yi wa daukacin majalisar dokokin kasar kawanya, inji wakilin wannan gidan rediyon Alvaro Algara, wanda ya kodar rahoton sa jiya Laraba daga Caracas. Algara ya ce shi da sauran takwarorinsa na wasu kofin yada labarai, kai har ma da waɗanda ba ma'aikatan majalisar ba, an yi garkuwa da su da sauran daukacin zaɓen 'yan majalisar har su 112. A jiya Laraba ne mahukuntan ƙasar Tanzania suka roƙi shugabannin ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su yi wa Allah da ma'aikinsa su taimaka a sakar musu 'yan ƙasar su wasu 21 da ake tsare da su tun watan jiya, waɗanda 'yan tawayen mai-mai na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suka kame. 'Yan tawayen mai-mai ne suka kame waɗannan mutanen tun ranar 28 ga watan jiya. Yanzu haka dai an kasa cimma matsaya tsakanin Rasha, Turkiya da kuma Iran a kan inda za a dakatar da buɗe wuta a ƙasar Siriya, a yayin wata tattaunawar sulhu da suka yi a ƙasar Kazakhstan, kamar yadda jami'an diplomasiyya suke cewa, domin ko Rasha da Iran, waɗanda suke goyon bayan shugaba Bashar al-Assad, su amince da su yi aiki da ƙasar Turkiya wadda take mara wa 'yan tawaye baya domin ganin an samar da sassa huɗu na zaman lafiya cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amurka ta shaidawa jami'an kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba cewa a shirye take ta yi amfani da ƙarfin soja domin kare kanta daga barazanar ƙasar Koriya ta Arewa.
To madalla da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na safe, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun mai sallama baki ɗaya, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Jamila Usman Marafa, madawakin Adamawa, da yayanta Alhaji Umaru Sambo Abubakar, hadimin gwamna Bindo ta fuskar yada labarai da sauran dangi, bisa rasuwar mahaifiyar Jamilar Hajiya Zainab Sambo Abubakar, wacce Allah ya wacika wajiya Laraba. Allah ji kanta da rahama, mu kuma ya kyauta tuna mu ƙarshen. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya tayani gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirin, shirinmu da ma engineer Greg da ya rika masa, anan ni sahabi Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.